Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 15 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardaniya. Sai kuma Alfa Radio na birnin kuma sun kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga kanan labarai.
To baba, kwamitin ayyukan jin kai na kasa da kasa Red Cross yana roƙon gaggawa ga kungiyar mayakan Najeriya Boko Haram da ta saki ma'aikatan lafiya biyu da ta garkuwa da su farkon shekarar nan. Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ya ce galibin yara da suke zaune a yankunan da aka samu bullar cutar Ebola a Demokradiyyar Jamhuriyar Congo sun koma makaranta. Kana kasar Saudiya ta yi watsi da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ladabtar da ita dangane da bacewar dan jaridan kasar Saudiya Jamal Khashoggi.
Kanan labaran kenan. To bayan an gama jin labarai za ku ji cewar an raba wasu yara masu karancin shekaru da kungiyar Civil JTF mai yaki da ƴan Boko Haram.
You have a chance in your dream right now to think of education, to think of health.
Kadan American Mr. Smithon ya ce mafarkin ku ta zama gaskiya, kuma a yau kuna da zabi game da mafarkin ku da za ku yi tunanin ilimi da kiwon lafiya.
Hukumomi a jamhuriyar Niger kuma sun fara daukar matakan dakile ayyukan masu fashi akan iyakar kasar da Najeriya ta bangaren Maradi. To sai dai an gargadi mazauna yankin cewa
duk wanda kuka san mugu ne shine yake sanadiyar wannan aika-aika, ku daina jin tsoro. Idan kun san wani wanda ya saba gama baki da waɗannan mutane, shi ma ku mishi tono asiri.
Zan kuma ji cewar an wayar da manoma akan muhimmancin aiki da iri ba shuka hatsi na abinci ba domin samun yabanya. Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kwamitin ayyukan jin kai na kasa da kasa Red Cross yana roƙon gaggawa ga kungiyar mayakan Najeriya Boko Haram ta saki ma'aikatan lafiya biyu da ta garkuwa da su farkon shekarar nan. Kwamitin na Red Cross ya ce yanzu ya rige kasa da sa'o'i 24 wa'adin da aka bayar na kashi ɗaya daga cikin ma'aikatan kiwon lafiyan ya cika. An sace ma'aikatan jinya Hawa Muhammad Liman da Alice Loksha a watan Maris tare da wani ma'aikacin jinya lokacin da suke aiki a garin Ran, inda 'yan gudun hijira suka samu mafaka, wani wuri da mayakan suka kai har-haren lokutan baya. Harin ya jefa yankin cikin matukar bukatar ayyukan magani. Kungiyar IS ta kashe Hussaini Ahmed Korsha, ɗaya daga cikin ma'aikatan jinya a watan Satumba. Kwamitin na Red Cross ya ce yana iyaka kokari domin ganin haka ba ta faru da Liman da kuma Loksha ba. Gwamnatin Najeriya ta ce tana ci gaba da kokarin ganin an saki dukkan waɗanda kungiyar ta sace da suka hada da Liya Sharibu, ɗaliba 'yar shekaru 15 da aka sace a makarantar Dabci a wani yanayi na daban cikin watan Fabrairu. Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya ba da rahoto cewa galibin yara da suke zaune a yankunan da aka sami bullar cutar Ebola a Demokradiyyar Jamhuriyar Congo sun koma makaranta, inda aka koya musu yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar. An bude makarantu a Demokradiyyar Jamhuriyar Congo ne watan da ya gabata. Asusun UNICEF ya ce an sami gagarumin nasara a kokarin ganin yara sun koma makaranta a yankin da aka yi fama da cutar ta Ebola. Kakakin asusun Christophe Balerik ya ce sun sami kwarin gwiwa sosai ganin yara da dama sun koma makaranta. Ya ce makarantar tana samar da yanayi da ya dace.
Nous savons par expérience que lorsque les enfants scolarisés apprennent et savent se protéger du virus Ebola, ils contribuent.
Balerik ya ce yaran da suka koma makaranta suna koyon yadda za su kare kansu daga kamuwa da Ebola idan sun koma gida. Ya ce wannan yana taimakawa wajen dakile yaɗa cutar tsakanin al'umma. Asusun UNICEF ya kirga sama da makarantu 1,500 a yankunan da aka sami bullar cutar Ebola. daga cikin su makarantu 365 suna inda cutar ta fi barazana. Cibiyar ta samar da mayakan wato ma'aikatan kiwon lafiya da kuma kayayyakin tsaftace muhalli a waɗannan makarantun. Kasar Saudiya ta yi watsi da barazana da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ladabtar da ita dangane da ɓacewar ɗan jaridan kasar Saudiya Jamal Khashoggi, tare da bayyanawa jiya Lahadi cewa za ta mai da martani ta wajen ɗaukar matakan tattalin arziki masu tsanani na ƙashin kanta idan Trump ya ƙaƙabawa Riyadh takunkumi. Hannayen jarin kasar Saudiya sun faɗi da kashi 7 cikin 100 kafin suka farfado zuwa faduwar kashi 5 cikin 100 ranar da Trump ya shaidawa tashar CBS cewa za a ɗauki mataki mai tsanani idan aka tabbatar, kamar yadda Turkiya ta hakikanta cewa dogarawan Saudiya suka kashe Khashoggi cikin ofishin jakadancin Riyadh a birnin Istanbul makonni 2 da suka shige. Kasar Saudiya ta ce zargin ba shi da tuce, sai dai bata nuna wata shaidar cewa Khashoggi ya fita daga ofishin jakadancin da rai ba bayan da ya shiga wurin domin karɓar takardun shirin aurensa. Kamfanin dillacin labaran kasar Saudiya ya ambaci ta bakin wata majiyar gwamnati da aka saya tana cewa masarautar tana ƙara jaddada tirjiya da duk wata barazana da ƙoƙarin nuna mata renin wayo, ko ta wajen yin barazanar ƙaƙaba mata takunkumin tattalin arziki, ko ta wajen matsa mata lamba ta fuskar siyasa, ko kuma ci gaba da yi mata zargin da ba shi da tushe. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wani bayani da ke nuni da cewa mai yiwuwa ne sakataren tsaro ya zama babban jami'insa wanda zai bi sahun masu barin gwamnati. Shugaban kasar ɗan jam'iyyar Republican ya faɗa wata hira da shirin tashar CBS 60 Minutes ta yi da shi cewa babu wata alama da ta nuna cewa Mattis zai bar aiki, sai dai ya ƙara da cewa mai yiwuwa ne zai bari. Ina tsammani shi kamar ɗan jam'iyyar Democrat ne. Ina kina son ki, idan kina son ki san gaskiya. Shugaban Amurkan ya bayyana janar ɗin tsohon mayakin ruwa a matsayin mutumin kirki. Muna shiri sosai, ya yiwu ya bar gwamnatin. Ina nufin a wani lokaci kowa yana bari, kowa mutane suna barin aiki. Haka Washington take. A cikin wannan shirin da ɗaya na wato a cikin watanni 21 na mulkin shugaba Trump, ya kora ko kuma ya yi sanadiyar ajiye aikin manyan jami'an gwamnati da dama, ko kuma yana kallo waɗanda yake so suna ajiye aiki da suka hada da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley, wadda ta bayyana a makon jiya cewa za ta ajiye aiki a ƙarshen shekarar nan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Amika wasu matasa da aka raba su da kungiyar ɗan ma'aikata na aikin sa kai masu yaki da kungiyar Boko Haram ta civilian JTF ga asusun tallafawa kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin taimakawa yaran da marayuwansu a Maiduguri. Ga wakilin Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Boys and girls, this is your day. Having your dream come true.
Jakadan kasar Amurka a Najeriya Mr. Swart Samington kenan ke bayani ga wasu matasa da ƴan mata da aka raba su da matasan sa kai dinnan da ake kira civilian JTF dake aikin farauto yayin kungiyar Boko Haram a jihar Borno. Wannan kungiyar matasa sa kai da ake kira civilian JTF dai sun dai kafu ne tun lokacin da yayin kungiyar Boko Haram suka dinga addaban al'umma garin Maiduguri, wanda suka sa kansu da kansu wajen farauto waɗannan mahara, suna bin su kuma suna dimkewa da hannu. Sai dai tun a wancan lokacin ba tantance shekarun waɗannan matasa ba da za su dinga wannan aiki da ake kira civilian JTF, wanda daga baya-bayan nan aka shiga wata yarjejeniya da asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF da kuma gwamnatin jihar Borno, inda aka keɓe yaran da suka yi ƙasa da shekaru 18, aka kuma sallame su daga cikin waɗannan ƙungiyar matasa da ake kira civilian JTF.
The point of today is that you have a chance in your dream right now to think of education.
to think of health.
Kadan America Mr. Smith ya ce mafarkin ku ta zama gaskiya, kuma a yau kuna da zabi game da mafarkin ku da za ku yi tunanin ilimi da kiwon lafiya da ma yadda rayuwar ku ta kasance. Ku sani cewa duk duniya suna tare da ku kamar yadda muke tare da ku anan. Shi ma dai barista Abdullahi Hussein Isgi na ma'aikatar shari'a da ke jihar Borno ya ce a cikin wannan tafiyar har rasa 'yan sibilan jeje 809, sannan kuma yanzu hakan sun keɓe matasa 'yan ƙasar shekaru 18,833 da ƙananan hukumomin jere da Maiduguri, sannan kuma wasu guda 3,701 suka miƙawa asusun tallafa a ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF. Ita ma wakiliyar asusun tallafa a yaran Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Najeriya, wato Palina Aronside, ta ce yanzu hakan sun karɓi waɗannan matasa kuma su tabbatar cewa wannan yara sun koma sun ci gaba da karatunsu.
As of today, to a total of 1,469 children associated with CJTF having been identified within the city of Maiduguri.
Tace yanzu hakan akwai yara 1,469 waɗanda suke tare da civilian JTF ɗin da kuma aka tantance a garin Maiduguri, amma a yau an tantance 833 da suke ma'amala da 'yan civilian JTF ɗin kai tsaye. Don haka asusun mutum na UNICEF za ta tallafa waɗannan yara da ma wasu matasan da ake kokarin amfani da su. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yara annana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi mahalaba.
To madalla a gaida Haruna Dauda. A wani yunkurin daƙile ayyukan 'yan ta'adda, hukumomin jamhuriyar Nijar sun fara daukar matakan yaki da masu fashi da satar mutane akan iyakar kasar da Najeriya a bangaren Maradi, inda ministan harkokin cikin gidan Nijar ya kai ziyaran gani da ido. Ga dai Haruna Mamman Bako da karin bayani.
Ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya kammala ziyararsa akan iyakar Nijar da Najeriya a gefen jihar Maradi, musamman a garin Dan Kano da ke cikin gundumar gidan Rumji wadda ke kumshe da wani sunkurumin daji da ake kira fadamar babban rafi, kuma a wurin ne 'yan ta'adda ke kawo matafiya hare-hare tare da kwace musu dukiyoyinsu da satar shanu da yin garkuwa da mutane. Ministan cikin gida na jamhuriyar ta Nijar ya ce tuni rundunonin haɗin gwiwa na Nijar da Najeriya da suka afkama wannan dajin sun ka karkashe waɗansu 'yan ta'addar, suka kame waɗansu yayin da suka tarwatsa barikokin 'yan ta'addan da ke cikin wannan sunkurumin dajin.
Babu satin da ba mu samu rahoto mai nuna cewa an zo an ɗauki bisashen mutane an kora an shiga Najeriya. An zo gidan mutum an yi amfani da makami na zamani don ya ba da dukiyar shi koko a kashe shi, musamman wannan yankin na Dan Kano. Matukar kukuna cikin wannan halin mu ne muka kasa, amma da yake mun yi niyya da ba za mu kasa ba. Shugaban kasa Alhaji Yusufu Muhammadu ya tuntuɓi takwarar shi President Buhari, kuma suka tsaida ra'ayin cewa nan gaba za a sake mu'amala. Saboda abinda mutanen duka gaya mu sai su ce ga mugu, mun ce mugu ne, kowa san mugu ne, an kame shi amma kwanaki sai mu ga an sagai koko an kame an kai shi gidan kaso, amma wata uku wata biyar wata goma sai shi ta kuma ya zo ya ma mutane barazana ya musu wulakanci iya da abin da ya sa bai. To jama'a da yardan Allah wannan abin nan gaba ya kare.
Ministan na cikin gida na jamhuriyar Nijar Malam Bazoum Muhammad ya kira ga al'ummar wannan yanki da ta kara ba hukumomin haɗin kai tare da yi musu albishir na kafa barikin sojoji guda uku a gundumar Madar Rumfa a cikin jihar Maradi da ɗaya a garin na Dan Kano a cikin gundumar gidan Rumshi.
Babu mutum da za a kama nan gaba kuma a sake shi, za mu yaƙe su duk inda suke za mu neme su, amma za mu ƙara yawan sojawa. Duk wanda kuka san mugu ne shi ne yake sanadiyar wannan aika-aika, ku daina jin tsoro a kame shi. In kun san wani wanda ya saba gama baki da waɗannan mutanen shi ma ku mishi tono asiri.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Madawa a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. To bari mu sake komawa Najeriya, inda aka gudanar da wani gangamin wayar da kan manoma akan muhimmancin amfani da iri ba shukan hatsi na abinci ba domin samun yabanya. Daga Abuja ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani.
The difference between grain and seed is the quality. Seeds are not sold in open containers. Akwai bambanci tsakanin kwayar hatsi da iri. Shi iri ba a sayar da shi a budadden masaki sai a rufaffe. Kuma da rubutu a jikin shuɗiyar takarda ta gwamnati da ke nuna cewa wannan iri ne. Inji shugaban hukumar bunƙasa iri mai inganci a Najeriya, Dr. Philip Olusegun Ojo, a gangamin wayar da kan manoma muhimmancin aiki da iri ba shuka hatsi na abinci ba don samun yabanya.
Also they must also carry the producer's labor. So that when you buy something, you must be able to trust it.
Kuma ya zama wajibi a samu sunan wanda ya samar da irin, don idan an samu wani cikas, za ka iya bin samun mai samar da irin. Gangamin da ya gudana ne daga tsakiyar Abuja zuwa ma'aikatar gona da ke anguwar Area 11. Ƙwararrukan lamuran noma sun alakanta rashin samun yabanya mai kyau da rashin ingancin iri don a ce wasu, matuƙar aka samu iri mai inganci, zai ɗauki kimar takin zamani ya kuma samar da amfanin gona da zai wadaci buƙatun manya da ƙananan manoma. Hukumar dai na ƙarƙashin ma'aikatar gona ne kuma akwai irinta a ƙarƙashin hukumomin noman jihohi da kan koyar da dabarun samar da iri na gari da tazarar da ta dace a samu tsakanin shuka. Haka nan da ba da shawari kan yadda za a magance ciyawa ba tare da cutar da shuka ba. Shin me sabuwar hukumar ke tsarawa ne daidai lokacin da mutane suke komawa noma da jari koma da fartanya kaɗai da niyyar rabuwa da awu? Ibrahim Musa ɗaya ne daga membobin hukumar gudanarwa ta hukumar samar da irin.
Duk wanda yake tsakanin Kano da Jigawa ya san White Argumal wata farar dawa lokacin da Allah ya addabe mu da fari. Aka samu wannan dawar a cikin kwana 30-40 take yi. Duk wanda yake yankin Kano, Jigawa, Gombe ya san wake dan wuri. Wannan wake dan wuri ai waken Turawa ne. Kowa ya san wanda yake Kano, Jigawa ya san shinkafa Jamila. Wannan shinkafa Jamila ba ta gargajiya bace ba. Kowa ya san masara, irin masarar da ake kira hybrid wanda ake sayarwa musamman a ban Azaria wanda ainihin ɗakin bincike na harkar gona na Zari yayi. Kuma ana sayarwa a Arewa, ana shuka ta, kuma kowa ya sani. Saboda haka ba wannan mai wahala ba. Dama ana yi, bunƙasa shi ake so a yi. Saboda yanzu yawanmu ya ƙaru, kuma gonakin sun yi kaɗan, muna buƙatar mu samu ingantaccen iri da yawa a kasuwa a ɗan ƙaramin guri, ka yi shuka, ka samu tsaba da yawa, ba sai ka nema noma gandun daji ba, ka sha wahala.
Ramu samma a cikin wannan tattaunawa ka ce a gargajiyance ma na iya samun ingantaccen iri.
Ƙarin bayanin da zan yi akan ainihin a gargajiyance, yanzu idan ka je ka inda ake sai da tsirran fulawa, zaka sai mangoro na gidan gona, kuma ba a gidan gonan aka yi shi ba. Shi wanda ya karanta wannan ilimin tsirran shine zai yanki wancan ya hada ya sama, har za ka ga ya saka masala ta biya daure wanda Bature yake kira crossbreeding.
Noma dai shine tushen arzikin Najeriya a zamanin Turawa da ya samu koma baya bayan gano man fetur. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasura da mu yan kaya, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe ɗaya ne da minti 18 na dare, ga shirinmu na gaba.
Wallahi 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 har zan yi rantsuwa da Qur'ani, Abba Kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa karshen al'amura. Shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan dinin shi zai kira ni ya sanar da ni, ya ce gashi abin da ake bukata.
To mutumin da ake bashi, aka ce za a bashi miliyan 200 mota ya kashe dinin da yake so, ya ce baya so, shi ne za a ji an kawo mura.
Lokacin da na doke kara zuwa EFCC, ai EFCC tana sani da magana. Me yasa ne ya hana su yin bincike akan wannan case din?
Kawai sai NDSS fiye da mota 10 suka shigo Angomi. Matana tana kuka, ɗana ya fito ya rike kafa na, suka bige shi ya faɗi. Yaro karamin shekara ɗaya da Jos, ina gani wata tara ne. Yaro ya faɗi har sai ɗan samu ɗan bruises. Muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota, sai suke tambaya na wai me yasa nake so in falle shi, shi Abba Kyari me yasa ni da harkan su? Me ne ya dame ni da harkan su? Wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin Abba Kyari nake wannan abun.
Da za a natsu a duba wannan magana, za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan 29 na naira, sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana.
Jama'a assalamu alaikum, idan yau aka fara sauraron shirin muna bin diddigin zargin da wani matashi bako Zira Abba Kyari daga jihar Borno ya yi wa Malam Abba Kyari shugaban ma'aikata a fadar shugaban Najeriya. na cutar sa naira miliyan 29 wai zai bashi kwangilar sayo motoci irin Toyota Hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300. Ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya na DSS. Tun lokacin da aka kurmata wannan labari, fadar shugaban Najeriya ta fito ta musanta wannan zargi, inda ta ce wannan magana ba ta da ma'ana ba tare ta yi koda yunkurin gudanar da bincike ba. Haka zalika shi ma wani jami'in ɗan sanda mai suna DSP Tijjani Bulama da ya yi ƙoƙarin taimakawa bako waziri domin ganin an dawo masa da kuɗinsa, shi ma ya tsinci kansa ɗakin ajiye 'yan Boko Haram na hukumar DSS. A makon da ya gabata, mun tsaya a daidai lokacin da DSP Tijjani Bulama yake ba mu labarin abin da ya faru da shi bayan da jami'an DSS suka je har gidansa suka kama shi. Ku biyo mu. Suna Nasir Fili Hashimu.
Da na shiga motar sai suke tambaya na wai ina so in zama whistleblower ne da sauransu. Sai dalle lalle daga nan ne na ce okay, ashe da gaske ne. Sai suka ce me ne ke nufi da gaske ne, na ce a don wanda ya bani, wanda ya kawo, wanda na kira ke ba wanda ba nan lalle ya shaida mun cewa Abba Kyari ne yake wannan abun. So ga ku nan yanzu kuma kun furta da bakin ku. Sai na yi shiru, ban sake magana duk tambayar da suke tambaya, ban sake tanka musu ba har muka shiga wannan headquarters na DSS din. Da muka dan nisa suka cire yes, sai suka cire. So sai muna muna hau fly over kenan, sai muka sauko kasa hanyar direct hanyar bilan kenan. Sai suka ce mun wai karka saurata ba kashe kazami ba, za mu je headquarter na DSS ne. Har ɗayan daga cikin sai ya ce mun ka san headquarter na DSS ne, ce eh, ne ce ai waje na ne, datun da in frequently in nas in muka yi abin da na Boko Haram, sometime muna kai muku, sometime kuna kai mana. Sai suka ce kai wani unit kake, nace ina counter terrorism investigation unit. Sai suka ce okay, ba wani abu, karka saurata mu, ba wanda zai kashe ka nan gurin da sauransu. Sai suka sake rufe mu, suka ce ba za mu sake rufe ka don da za mu je headquarters. Suka sake rufe ni, sai muka shiga headquarters. Da muka shigo headquarters a rufe hakan nan, sai suka je suka aje ni a wani office. Ba kowa office din, suka rufe kofar, ina zanne a kasa na kai minti 30.
Baka bude fuskar ka ba, tana rufe
fuska na ba a rufe,
amma za ka yi bude wani kira su?
Of course zan yi bude ba, amma dai da yake sun abin nan akwai dan rob din da suke suka dan daure, kawai nake yin taba, ina zanne dai ni kadai a cikin office din. Sai bayan about 30 minutes sai suka zo suka dauke ni, suka je suka kai ni wani office daban na zanna. Sai suka bude min wannan abu, sai na zanna da shi. So luckily shi wancan dan Maiduguri ne ma, sai muna magana da shi ne da yare da sauransu. Sai shi ne yake faɗa min wannan issue naku, lalle akwai siyasa a ciki, magana gaskiya kenan zan faɗa maka, kai dan uwana ne, duk abin da suke nema a gunka ka faɗa musu, ka hada kai da su, ka je ka ci gaba da aikin ka, magana da ya faɗa min kenan. Sai can an jima suka dauko ni kuma suka ce ta kazo wani, ni ban san sunan shi ba, amma dai ina gani mutumin Inyamuri ne, ya dauko ni muka tafi. Sai muka je wajen
Inyamuri ko dan kabilar Ibo ne?
Dan kabilan Ibo ne. So sai suka dauke ni muka je can office na shi director, shi DJ Amin. Muna zuwa bas, ko abin da ya tambaye ni ya ce min me ne yasa kake so ka tozarta
waye DJ na da kenan shi Lawal Daura?
Yes sir.
Ka san shi ne da ba kai ma?
Na san shi da yake na yawan zuwa DSS ne. Na yawan zuwa DSS duk wani issue Boko Haram da sauransu muna tare dama. Yawwa, so na san shi sosai, shi Lawal Daura. Ya kai akai ni gurin shi Lawal Daura don babu maksa fuska na. Sai na je na gaishe shi, sai ya ce min me ne problem naka da kake so ka tozarta Abba Kyari? Ka san shi ne daga wani guri ko mai akwai abin da ya haɗa ku? Ne ce masa ni ban san shi ba, kuma magana na ma ni ba yadda cewa shi ba ne. Sanda aka operatives naku suka zo gida na tukuna suka tambaye ni me yasa nake so in tozarta shi, daga nan na gane cewa lalle magana nan shi ne daga gaske. So ya ta tambaye ni dai akan cewa maganar nan ina da ina ne ya fito, sai nake masa lalle maganar nan ni ne na sani. Sai shi kuma complainer din, amma ban san ko shi complainer ya gaya ma wani ba, amma dai ni kadai na san wannan issue, don ma ba mu kai magana zuwa office ba. Ni ne advisor lawyer ma kar ya kai magana zuwa office, bari mu gama mu gani ko mu tambaye sa lalle mu tabbatar shi tukuna in ya so a tura magana zuwa office. Daga nan sai suka kira ni, suka kai ni gun director operation. shi sai ya lallabe ni ya ce mun ni zan ga maka kai a yoyon officer so sai ya advise ina ka duk abin da suke nema a gurina na hadin kai in yi in tafi in je ci gaba da aikina don ka iya dauna magana ya kai ni inda bai tsamani ba ni ce masa nagode sa na fita ina fita sai suka je suka aje ni sai bako aka kama bako aka zo bako har ya shiga DSS din bako bai ma san me yake faruwa ba don san da yaje zanna kusa da yake tabbata na cewa ina petition din da za a sani ina mutum da yake zai sani petition don ya zo da petition din shi a lokacin shi bako da sai na ce masa ai DSS ne suka kama ni gashi dan kuma yadda suka ce in kira ka in fada maka hakan nan sai bako yace ba wani mutum da gaskiyan mu ne ba komai muka yi ba ba zalunta mutum muka yi ba insha Allah za mu fita suka dauko mu duka mai biyo suka ce bari mu je inda za a interrogate namu muna zuwa gurin akwai Alex akwai James sune wanda aka yasa ne su yi interrogate namu muna zuwa dakin sai suka kawo statue form duk da zai iya rubuta da kai da rubuta shi kuma bako su dau jawabi sa sai da ce ba zan rubuta komai ba su dauko abin nan su kawo su da recording sai in yi magana bayan na gama magana in ya so sai in yi rubutu mukai suka ce ba za su yi haka da wani ce ni kuma ba zan bada statement din na ba suka yi tracet din da aka ce an ba da statement din ba zan zauna ko kwana nawa ne na ce ni dama na riga na saba in zauna ko kwana nawa ne amma dai ba zan yi ƙarya kan abin da ban sani ba bayan suka kawo wannan din suna record din ba ko yana can gefe yana zanne suka ce to in ce abu kaza kaza abu kaza kaza akan cewa ai shi wannan din ma ban ma san shi ba kuma an yi deleting duk evidence da yake wajena da kuma na hard copies din in kona su ga abin da zai sa a yi mun ga abin da zai sa a yi mun za a bani kuɗi kuma za su IG ya bani special promotion na ce ba zai yiwu ba ba abin da ba a yi ba don na san suna son su yi setting up ina ne in na faɗa haka za su ce ai dama issue ƙarya ne me yasa muka kira shi a waya ko kuma me yasa muka tura ma wancan text message akan cewa za mu rubuta musu asiri su da sauransu mukai sukai nace wallahi bazan abin nan ba ba kun din ma the same thing suka je suka aje shi ni suka fitar da ni suka yi ta yi to ni ba san me suka discussing da ba kun ba sai ba ko zai sabe ni suka ce to yanzu ga abincin namu ce no sun kawo shi koti ne ko mene ni ina gefe suka dinga da irin abuna ni sasana luna masa kamar shi ya dan gata ne hakan nan da sauransu don ya su samu su ji wani abu a bakin sa shi kuma the same maganganun da ina gani ya fada yanzu haka ya giya musu ni na dauka ba ko zumbarmu ne za mu tafi kawai sai muka je suka kai mu wani cell daban muka je muka shiga cell din akwai yan boko haram da sauransu a cikin cell din in fact akwai one of their personnel ma a cell din shi yace yayi kusan shekara daya ma yana zanne a cell din personnel din su
wato in ka ya kai ka gane yan boko haram da ka shiga wani
ne to su mu ma da kanmu sun dauka mu yan boko haram ne da muka shigo su din suke tambaya mu da sauransu ga su ma case din da ya kawo su mu ma the same case ne muka ce musu a ba the same case ne mu ci ba strap da ya kawo mu suka ce wani chip of strap muka ce amma kyare don su yan boko haram ne ba su ma magana da mu su suna gefe guda shi wannan personnel da su din ne shi dai ma yake da zil din da yake ta tambaya mu ya ta tambaya mu duk muka gaya masa komai
har yanzu dai muna ci gaba da kokarin tuntuɓar shugaban ma'aikatan fara shugaban kasa Malam Abba Kyari kuma tsaro ta DSS domin jin nasu bangaren yanzu amaridin Nasir Adamu Elhikaya Mr. Phil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
hukumomin kasar Pakistan sun tsare daga baya kuma suka bada belin wata fitattar yar gwagwarmaya yayin da take komawa kasar ko da yake sun rike takardar passport dinta inji yar gwagwarmayar Gulai Ismail ta ce tana komawa daga London ranar Juma'a lokacin da jami'an shige da fice na tashar jirgin sama ta Islamabad suka tsaida ta tana cikin suka kuma shaida mata cewa tana jerin waɗanda aka haramtawa tafiya ta jirgin sama
to duka kuma sai abinda muka kawo ƙarshen shirin kenan sai an jima cin da hantsi za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen mu yanzu a madadin Grace Alheri Abdul da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya Bad Umurni Malam Sidi da injiniya mu na wannan safiyar John Ellison baba ya kuma kere ni daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya sai zuwa an jima da hantsi assalamu alaikum
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.